بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أتيك بدا تفسير سورة الأعراف اليوم 20 دين قبل رمضان hijira ta ma'aiki a ɗan gida su kada shekara ta ciki ɗaya a dari 40 za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya rage tsakanin kitsofin nan guda biyu da wannan aya ta farko batun duniya ta banu Adam. Wai za ka zama mutanen bani Adam a cikin duniya ciki ko duniya ta farko. Maka zalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un. Mun sha bayanin cewa bau tana zuwa tsakanin wasu abubuwa haɗaɗɗu. Akwai inda muka karanta wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabila al-mujrimin. Haka nan anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yadda muke yi bayanin ayoyi filla filla dalla dalla duk muna yin wannan ne saboda mutane su dawo mutane su dawo cikin hanyar su dawo kan hanya daidai su tuba su bar ayyuka waɗanda suke marasa kyau. Daga fassara yufassilu tafsilan, rujui zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan yinsa da tuba, akan yinsa da gyara ayyuka waɗanda ta gurɓatattu ne, akan iya yinsa da kyautata niyya da abubuwa da dama. Koyaushe ana so idan mutum aka karanta masa ayoyin Qur'ani ya canju ya zamanto daban da dazu, daban da jiya, ko daban da watan da ya shuɗe, ko daban da shekarar da ta shuɗe. Da wannan ne mutum yau da gobe a sanadiyar yin wa'azuzzuka zai wanke zuciyarsa ya gyara halayensa ya zamanto ya dawo ga Allah gaba daya. Na'am.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. A nan kissa ce ta wani da ake ce ma bal'an jini ba'ura, wasu na cewa bil'an jini ba'ir, wasu na cewa bal'an jini abar, wasu na cewa ba shi ba ne umayya bin abisans ne, wasu na cewa sunansa sai shi bin rahib ne. A bisa al'ada galibin kissosi da ɗaɗɗu irin na da akan iya samu bambancin riwaya da bambancin sunaye saboda daɗewan abin da rashin dabtunsa da rashin rawaito shi da sanadi, saboda sanadi yana ɗaya daga cikin khasa'isin wannan al'umma ne. Wannan al'umma ne suke rawaito maka abu tiran-tiran da sanadinsa. Amma al'ummomin da suka shuɗe kala wakila ne, babu tabbas. Yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kissosi na baya da banu Isra'ila suke bada labari kar ku karyata, kar ku gaskanta. saboda kar ku karyata ayi dace ya inganta kar ku gaskanta kuma ya zamanto bai inganta ba kawai ku ji ku bari sai ta tafiyar ku to saboda wannan ne wancan aya da ta gabata a jiya mun yi bayanin cewa kauli sahihi na malamai musamman malaman ma'arifa malaman haqa'iqi sun tabbatar da cewa lalle al-arwahu asalin su mujarrada ne waɗanda babu cikunkuna to Allah subhanahu wata'ala ya tattauna da sulbin ko duriya waɗancan al-arwahu mujarrada ne na banu adam gaba ɗaya saboda haka wannan shine kauli sahihi ingantacce a gun malaman ma'arifa kuma jiya mun yi takharijin hadisai waɗanda suke tabbatar da wannan cikin su har al-imamu Malik ya rawaito cikin Muwatta Malik to saboda haka ire-iren su shahararren mai tafsiri Ibn Kathir da kuma malamansa guda biyu Ibn Taymiyya da Ibn Qayyim da suka tafi cewa wannan batu ba a yi shi ba fitura ce kawai wannan ba daidai ba ne abinda zai tabbatar maka da cewa wannan batu an yi shi an tattauna da zuriyar sulbin kowanne dan adam yayin da yake ruhi mujarradi kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alastu bi rabbikum qalu bala cewa suka yi suka ce bala to cewa kalu Allah ya tambaye su sun ba da ansa sun ce bala din nan ta yaya za ka ce wannan abu bai wa kana ba kaunin cewa misali da annabi adam ne shi kadai za a ce wa iz akhadha rabbuka min adama ba za a ce min zuhurihim ba za a ce min zaharihi to anan ai ba an dauki sulbin annabi adam kadai ba ne ko an dauki tsakon kwayoyin halitta na annabi adam kadai ba ne an dauki kwayoyin halitta na dukkan dan adam ne saboda ba annabi adam kadai ba ne ya haifi dukkan zuriyarsa gaba daya kamar yadda yake wannan sananne ne saboda haka idan annabi adam yana da yara 100 misali in yaransa 100 ne to saboda haka sulbin yara 100 kwayoyin halitta a sulbin ruhinsa mujarradi na yara 100 ne kawai saboda haka alhali an yi magana ne da dukkan banu adam a yayin da ba a haife su da gangan jiki ba akai amfani da kwayoyin halittarsu wanda ke cikin al-arwahul mujarrada aka tambaye su alastu bi rabbikum duka suka ce kalu bala saboda haka wannan fitra da Allah subhanahu wataala yake magana kai fitratul lahi allati fatara an-nas alaiha dinnan wannan shi ma wani abu ne daban Allah subhanahu wataala ya halitta wa kowanne dan adam hankali wanda da wannan hankalin zai gane lalle Allah shi kadai ne kuma Allah shi ne abin bauta layin wannan fitra da suke magana a kai da wannan layi na wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum dinnan layin su daban ne ababe ne daban-daban to saboda haka ne Allah subhanahu wataala ya hada tsakanin waɗannan batutuwa guda biyu ya raba tsakanin su da wa kazalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'una dinnan a wannan kissa tabal an bilba'ura ko a ce bil'am binibair ko a ce bal'an biniabar to malamai sun yi saɓani wane ne shi wannan shin yana cikin banu isra'ila ne ko kuma yana cikin larabawa waɗanda suka ce yana cikin banu isra'ila sun danganta shi zuwa ga zamanin annabi musa alayhi salatu wassalam hakanan sun zo sun saba dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi masakhi kamar yadda suka saba a kan shin masakhi ake mishi ko kuma an shabba shi ne da kare cikin hadaye da dabi'o'in kare kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba. Wasu suka ce daga cikin Banu Isra'il ne. Aka yi wani babban malami masanin at-Taura, masanin at-Taura ko kuma masanin wasu littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. A kaulin wayanda suke cewa an yi shugabannin bayyanan annabi Musa alayhi salatu wassalam, wadanda suka ce an yi shi zamanin annabi Musa har yayi kokarin yi wa annabi Musa addu'a ya miki sihiri ya lalata mishi lamarinsa, suka ce masanin at-Taura ne, kaman Karuna da Hamana ne wadanda suka yi zamani da annabi Musa, shi ma wannan Bal'am suka ce yayi zamani da annabi Musa. Wasu suka ce a bayan annabi Musa da annabi Haruna ya rasu ne aka yi shi a zamanin annabi Yusha, a yayin da annabi Yusha yake kokarin daukan ragowan waɗanda suka rage bayan shekaru 40 zai je ya yi fatahin Sham ko Filistin da shi. To shi ne suka ce ya je gun wa'incan Amalika kafirai waɗanda shi Yusha ɗin alayhi salam zai je ya yaƙe su, ya zo ya ce musu to ga irin halin da shi Yusha yake da shi, kada ku ji tsoronsu, ma'ana ya yi munafurci a dalilin wannan abin da ya same shi. Wasu kuma suka ce a'a ya yi wa annabi Musa alayhi salatu wassalam sharri ne. Wasu kuma suka ce a'a ya mishi addu'a ne saboda yana da alisul azam. Akwai maganganu da kisosi da yawa wanda da yawa daga cikinsu ba sa inganta akan wannan bawan Allah Bal'am bin Ba'ura. Takaitaccen bayani a kansa, wasu suka ce Allah ya ba shi addu'a ne mustajabi guda uku, sai matarsa ta lallashe shi ta ce to dan Allah ina son alfarman guda ɗaya daga ciki, ma'ana Allah ya ce mishi ya faɗi abubuwa guda uku Allah zai yi shi. To ma'ana addu'o'i guda uku ne kat za a amsa masa. Matarsa ta nemi alfarman ɗaya, ta ce tana so ya yi addu'a ta zamo mafi kyawun mata cikin Banu Isra'ila gaba ɗaya. Sai ya mata wannan addu'a ta zamanto kyakkyawa duk cikin 'yan mata Banu Isra'ila babu mai canta. To shikenan da ta tabbatar addu'ar ta karɓu, shikenan sai ta nuna ai ta fi ƙarfin ta zauna a gidansa yanzu, ta yi watsi da lamarinsa ta koma gun wasu. To shi ne ai yana da ragowar addu'o'i guda biyu, ya ce to cikin addu'o'in guda biyun da ya rage masa sai ya yi ɗaya, ya ce Allah ya mayar da ita kariya. Allah ya karɓi wannan addu'a sai ya mayar da ita kariya, sannan kuma 'ya'yanta suka zo suna ta kuka suna ta birgima a gabansa cewa to gashi nan mutane suna ta aibanta mu, suna mana ba'a a kan mahaifiyarmu ta zama kariya, muna neman alfarma mu ma ɗayan addu'an da ya rage, muna neman alfarma a mata ta dawo kamar da. Shikenan sai ya yi addu'a na uku, sai ta dawo yadda take da, ke zamanto ya tashi hannu rabbana ba komai a gunsa kenan, ba komai a gunsa. Da addu'o'in nan guda uku mustajabai da ya yi su a kan wasu abubuwa muhimmai ne, yanzu kaman kai ne a ce ma kawai ka faɗi wata bukata guda ɗaya za ma addu'a tabbas kat bukatan nan taka za ta biya. To ina laifin ka ce to kai ba mahaddashi ba ne wannan addu'a, amma ka zamanto mahaddashin Qur'ani, babban bukatan da ya fi kowanne bukata. Idan kuma kai mahaddashin Qur'ani ne ka ce to dan Allah wannan addu'a amma ya zamanto kana da ilimin kowanne fannin ilimi, au ko kuma ka ce a'a kana so amma addu'a ka zamanto mai tsoron Allah, mai takawa salihi bawa Allah wanda baya aikata haramu, au ko kuma irin addu'ar mutanen duniya kace kana so amma addu'a a ce din Nigeria babu mai kudinka ko duk Africa ba mai kudinka wasu addu'oyi dai muhimmai wanda ka san eh lalle dai amfane ka to amma kowanne dai daga ciki bai yi amfani da shi ba to wannan kissa ma na cikin kissosin da ake ta farfada a kansa wasu su inganta kuma wasu ba su inganta ba amma kaulin cewa annabta aka bashi aka kwace wannan ba gaskiya bane duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi annabta ya samu amnu daga makarin Allah ba zai yi a baka annabta kuma ka zo ka lalace ba saboda aka baka annabta aka maka wahayi ka lalace to lamarin Allah ne ya lalace to saboda haka ba zai taba yiwa bawan Allah a bashi annabta a mishi wahayi sannan ya zo ya yi buturci ya saba wa Allah har a kwashi wannan annabtan wannan baya taba yiwa amma duk wani makami da aka baka duk matsayin da ka samu to lalle ne kada ka ji hukuta daga makarin Allah kowanne irin waliyi ka zama duk wali taka to lalle ne akwai yiwuwan gabanin ka mutu za ka iya yin wani laifi a kwashe wannan wali taka duk wani irin makami makamin da ba annabta bane to lalle akwai yiwuwan kai wasa Allah subhanahu wataala zai kwashe wannan makami ka zo ka zama mutumin banza mutane su yi ta mamaki su ce wane fada gashi ne tsoron Allah kullum a masallaci sai sadaki amma gashi nan yanzu yana bibiyan gidajen karuwe yana bibiyan gidajen giya kai abun mamaki Allah din tsoro ne ana ta takaici sai su Allah subhanahu wataala yake cewa wala ya'munu makrallahi illa alqawmul kafiruna wa illa alqawmul khasiruna cewa lalle babu wanda zai tsira daga makarin Allah sai annabawan Allah kadai ne saboda haka maganan gaskiya wannan wani waliyi ne ake aka bashi ismul azam aka bashi addu'a mustajaba to daga nan sai Allah subhanahu wataala yayi mishi salbu yayi mishi salku saboda akwai abin da ake cewa salbu akwai abin da ake cewa salku akwai abin da ake cewa masku akwai abin da ake cewa istidraji da abubuwa ne wanda duk suna komawa zuwa ga ma'ana daya illa iyaka karicin abin da kwalitin sa shine yake bambanta to irin wannan ne ake yi wa wannan to shine bal'an bini ba'ura ko bil'an bini ba'ir ko bal'an bini abar wanda suke cewa bal'an bini abar suka ce abar din kakansa ne ma'ana mahaifin ba'ir ko mahaifin ba'ura wasu kuma suka ce asalin sunansa sayfi bin rajib ne yana cikin banu isra'ila wasu suka ce baya daga cikin banu isra'ila balarabe ne a yaman wanda an rawaito wannan a wajen abdullahi bin abbas wasu kuma suka ce umayya bin abi salf shi ne wani mawaki balarabe mai fasaha mai hikimomi saboda fasahar da hikimominsa ya fidda da yawa a musulunci iya maganansa da fasahansa da iya waƙansa ya fidda da yawa daga cikin waɗanda suka musulunta a cikin musulunci larabawa suna ji da shi suna bashi kuɗi suna mishi duk abin da yake so saboda ya kare musu kafirci da shirka shi ne wanda wasu suke cewa shi ake nufi a nan ma'ana dabda ya musulunta Allah subhanahu wataala ya bashi hikimomi fasaha ilimi da taimin hankali wanda ya yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kyautata zaton mutum mai hankali irinsa mai hikimomi irinsa mai ilimi irinsa ba zai yi annabta ta bayyana ya kasa fahimtar ta ba sannan sai annabtar ta bayyana manzantar ta bayyana ya kasa fahimtar ta bai karbi addinin musulunci ba ya mutu umayya bin abi salf shi ne da aka kashe mushrikan makka su 70 a yakin badar ya bi daya bayan daya ya yi musu rasai ya wawwasa su ya jinjina musu akan abin da suka yi kamar mutane ne su yi shahada a gunji a gunji hadi ka zo ka wasa su ka musu waka ka ce sun mutu sun mutu sun yi bajinta sun yi jaruntaka har da yawa daga cikin masu raunin imani suka fitinu da waɗannan baituka wanda wasu daga cikin waɗannan baituka Ibnu Hisham cikin sirarsa ya kawo su yana gwagwasa wayanda aka kashe a Badar ɗaya bayan ɗaya wasu da sunayensu wasu da sifofinsu da halayensu ya shajja a mushrikan Makka cewa kar su ci komai ko gobe ne a ƙara kashe mutane irin wannan akan kare martabarsu kare addininsu to wasu kace shi ake nufi da Umayya bin Abi Salb shi ake nufi da wannan aya allazi atina wa ayatina shi ake nufi da shi yayin da kuma wasu suka ce wani mutum ne aka yi shi daga Yaman wani mutum aka yi daga Yaman Balarabe wanda yake da hikimomi wanda jama'a da yawa suka fitinu da shi har wasu suke tsammanin cewa annabin Allah ne daga baya aka gane cewa ba a bashi annabta ba to duk waɗannan maganganu ko yana cikin Banu Isra'ila ko wani mutum ne a Yaman ko kuma yana cikin Larabawan da suka yi zamani da manzon Allah Umayya bin Abi Salb duk sun yi wannan magana a kai wanda Allah subhanahu ta'ala yake cewa watulu alaihim naba allazi ataina wa ayatina zahirin siyakin ayar yana nuna cewa shi wannan mutumin ba a yi zamanin manzon Allah da shi ba saboda da an yi zamanin manzon Allah da shi kamar yadda wasu suke cewa Umayya bin Abi Salb ne to ba za a ce a karanta tarihinsa ba saboda wanda yana cikinku ba zai yi kuce a ba ku tarihinsa ba shi yasa wasu suka ce masu cewa Umayya bin Abi Salb ne sun faɗe shi ne a matsayin tashbihi ma'ana shi wannan wanda aka ba da kissarsa ɗin cikin jama'arsa tamkar Umayya bin Abi Salb ne cikin Larabawa yadda Umayya bin Abi Salb ya shahara cikin Larabawa shi ma wancan ya shahara yadda Umayya bin Abi Salb yake da hikimomi ya iya waka ya iya magana da fasaha mai kaifin hankali da shi ma wannan haka yake sun faɗe shi ne a matsayin kwatance ba wai ana nufin allazi atina wa ayatina ɗin shi ne ba to in kuwa da wannan ta wannan hanya ne aka ce shi ne to wannan ba abin mamaki ba ne to shi ne Allah ya ce allazi atina wa ayatina fansalakha minha asalin salhu shi ne a feɗe dabba a ware fatan da ragowan gangan jiki shi ne salku kenan to fansa daga minha tashbihi ne isti'ara ne yadda ake feɗe fatar dabba fatar tabar gangan jikin dabba haka shi ma ya zame ya bar ayoyin waɗannan ayoyi yadda wasu suke faɗa addu'o'in nan ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi masu ijaba au ko kuma ayoyi ne na attaura ga waɗanda suke cewa ya yi zamani da annabi Musa ɗaya ne daga cikin mabiyansa ya fitoce kamar Karuna da Haruna waɗanda kuma suke cewa ba zamanin annabi Musa ba ne ayoyi ne na wasu littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika wa annabawansa yake da ilimi da fasaha da hankali ya haddace su ya fahimce su sannan yake yin aiki da su shine rashin yin aiki da su rashin amfana da su din shine fansa da kaminha yayi insilafi kenan fa atba'ahu shaytan da shaytan kuma yake cewa baya aiki da waɗannan ayoyi yayi insilafi daga gare su sai ya goyi bayansa shi ne ma'ana ya nishi biyayya kenan ya goyi bayansa kamar yadda koyaushe shi shaidan yana fokon halayya da ayyuka irin na mutane akwai mutumin da shaidan zai hanga ya duba inda ya dosa to zai ce wannan kwata-kwata baza mu shirya da shi ba layin mu daban da shi kwata kwata baza mu shirya da shi ba duk yadda ne wannan layin daban ko farawa ba zai yi ba dole wadanda Allah subhanahu wataala yake magana akai da uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlisina wa illa ibadaka minhum al mukhlasina akira'armu to wannan al mukhlasina ko al mukhlisina bi kasri lam din sune wayannan ana samun su a cikin kowanne irin sintin mutane ma'ana ba dole a annabawa ba a mutane haka ana samu mutum ya zama sai yana da cikakken ikhlas duk abin da yake yana yi dan Allah baya saka interest dinsa da manufofinsa to shedan zai guje ya bar hanyarsa ko cikin wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta musu tawfiqi shine wanda suka karanta illa ibadaka minhum mukhlasina ifati dan wanda wannan kai tsaye abu Allah yake al-mukhlisina wanda suke kokarin aiki da ikhlasi da abin da zasu yi dan Allah wayannan mutane guda biyu wanda ya samu tawfiqi abu Allah kai tsaye da kuma wanda da kokarinsa da iya kokarinsa yake aiki dan Allah to wayannan mutane guda biyu shedan baya bibiyar su ko kusa da su baya bibiyar su ko da ba annabawa bane to amma duk wanda shedan yaga cewa ya sa kansa wani abu wanda anyhow ko ta halin kaka so yake ya cimma burinsa to shedan lalle zai zo ya shiga cikin damarinsa misali ko ma wanne irin abu ne a ce in kana so ko ta halin kaka za ka ji hanya ka samu wannan abu to shedan ya samu abokin tafiya kenan saboda akan wannan abin nan da kake so cimma burinka nan za ka iya yin komai zai iya sa ka kai yan dabaru zai iya sa ka kai ƙarya zai iya sa ka kai komai har kashe mutum ma za ka iya kashewa wata budurwa ce kake so kai ta halin kaka kawai ka aure ta za ka iya yin zafi a kanta za ka iya yin ƙarya a kanta za ka iya sata ka saci kuɗi ka je ka bata ko ka ari mota ka je ka ce motar ka ce a kan je cimma wannan buri naka haka kowanne abu na duniya to saboda haka ne a nan shi da ya yi insilafi daga ayoyin Allah baya aiki da su shedan da ya fake shi da wannan to shi ne fatiba abu shaifan sai shedan ya biye mishi suka tafi tare fakana min al-ghawina sai ya zo ya kasance daga cikin waɗanda suke halakaku daga gawa mun yi bayani a baya gawa gawaya ko gai da kuma dalal dalala ma'anansu daban-daban ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake hada su guda ma dalla sahibukum wa ma gawa da dalla da gawa ma'anansu ɗaya ne da ba za a hada su a wuri guda ba ka'ida ce ta malaman nahwu suna cewa al-atfu yadullu ala al-mughayara in kaga an yi asatin abu zuwa abu yana nuna abubuwan daban-daban ne ba zai yi misali ka ce ja'a zaidun wa zaidun sai dai kasance zaidu na farkon da na biyu kowanne mutum ne daban-daban idan mutum ɗaya ne in ka ce kawai ja'a zaidun yayi ba sai ka ce wa zaidun ba wannan abu ne wanda yake sananne sai dai akwai abin da ake ce ma'aqul tafsir za ka kawo abu sai a kawo wani abu wanda zai fassara shi shi gansa to saboda haka ne anan Allah yake fakana min al-ghawina anan al-ghawi din ismul fa'il ne na gawa yazwi kamar da zaka ce adda'i daga da'a yad'u ku arrami daga rama yarmi kamar wannan ne al-ghawi daga gawa yazwi to anan fakana min al-ghawina sai ya zo ya kasance cikin waɗanda suke fadda wasu saboda wannan al-ghayyu din ka fata a sanadiyar wani abin da kake ji da shi shi yasa ake cewa al-ghayyu akhassu min ad-dalala ko al-ghawaya akhassu min ad-dalala aka ce dalal fata bata ka bar kan hanya daidai algayyu shi ma bata amma akan wani abu da kake ji da shi saboda shi hikimomi da wasu karamomi ko a ce istijrajat da aka bashi yake ji da su to a dalilin wannan ne sai kasance cikin wayanda suke badda wasu shine fakana min al-gawina mana in ka ganshi kaga hikimomin sa da wasu abubuwan al-ajuba na mamaki da yake kasantuwa tare da shi to zaka dauki cewa shi mutum ne mai gaskiya sai ya badda kai ta wannan bangaren wasu kuma suka ce anan al-fa'il ne bi ma'ana al-maf'ul duk da kasancewa al-fa'il zai wahala ya zo ma bi ma'ana al-maf'uli amma maf'uli kuma yana zuwa bi ma'ana al-fa'il misali wannan ana cewa al-aqiba aka ce al-aqiba wazanin sa al-fa'il al-fa'il al-fa'ila al-aqiba masdari yana zuwa bi ma'ana al-maf'uli to saboda haka al-gawi ismul fa'il ne wazanin sa daya da wannan masdari al-aqiba sannan yakan zuwa bima'an al-maf'uli har da wannan ake cewa sai shi din ya kasance cikin wadanda aka fadda su aka raba su da wadannan abubuwa na hikimomi na wasu karamomi ko mushi abubuwa khawariqul adat gaba daya sai aka fadda shi da wadannan abubuwa gaba daya shine abin da ake ce ma istikraji idan aka ce salbu ko idan aka ce istidraji mutum ne a daura shi kan fata amma ta hanyar shiriya shine istidraji wanda zaka ga zahiri abin da yake yana kan hanya daidai sannan kuma an daura shi da wannan abin zai zo ya fata shine wanda hujjatul islam al-imam al-ghazali radiyallahu anhu ya rubuta wani littafi mai suna asnaful maghrurina wanda a ciki yana bayanin cewa duk ayyukan alkhairi akan iya daura su kan bata mutum ya tafi bai sani ya yi ta tafiya akai duk ayyukan alkhairi ma'ana asnaful maghrurin in kana ji da tahajjudinka cikin dare ne kullum kana tashi to za a yi amfani da tahajjudi a maka istirashi keje ka fata in kana ji da yawan karatun Qur'ani za a iya amfani da karatun Qur'ani da ayyukan alkhairi ko yawan azumi ko yawan nafili ko yawan sadaka ko yawan ayyukan alkhairi za a iya mayar da su istiraji ta wannan hanya keje ka fata shi yasa koyaushe ana so masu ayyukan alkhairi koyaushe ana so masu ibada su kasance ba sa ganin ibadar da suke saboda zarar kana ibada kana kallon sa to in baka hadu da tawfikin Allah ba to ibada ce amma za ta zamanto maka istidraji shi sa maulana Sheikh Ibrahim Iyas cikin ruhul adabi yake cewa ma'asiyatun turitu zillan khairu wa ta'atun turitu kibran sharru saboda haka galibin masu ibada sukan haduwa da wannan gururi da al-Imam al-Ghazali yake magana akai sukan iya ji a zuciyarsu da ayyukan alkhairi da suke yi abinda kuma Allah baya so wannan shi ake cewa ujubin nan yana sama da riya ya fi riya mamuni shine boyayyen riya riyan da ko da kai kadai ne a zaune a dakinka ko a kulle a cikin kalwa kake iya yin sa saboda haka ujubi maganin sa shine ka daina kallon ayyukan ibadu da kake yi shi yasa in ka duba manazilus sa'irin na Abu Isma'il al-Harawi da sharhin sa madarijus salikina na Ibn Qayyim al-Jawziyya zaka ga suna yawaita bayanin cewa farkon aiki ikhlasi ma'ana kai wannan aikin dan Allah ne kai dan Allah to wannan aiki ne mai kyau
abu na biyin sa ya kasance baka ganin aiki ya zaman to baka ganin aiki malam baka ganin aiki kai aiki baka ganin sa kai shi to ya zama kaman ba kai kai shi akwai ba ma ruwan ka da shi misalin ka ba wa wani kyautar naira 200 ne kama dauki ciwa baka bashi ba to alamar wannan shine baka so ya gode ma baka so ya gode ma alamar wannan baka so ma ya sanda kai ne ka bashi wannan 200 din to daga nan kuma ka dawo ya zamanto baka ganin baka so ka sanda kuma baka so ya sani din kaga abin ya fata gaba ɗaya kenan ma'ana wannan aiki ne kai dan Allah yazo ya zamanto baka son kaga aiki kuma yazo ya zamanto baka son kaga kana ganin aiki shikenan aiki ya fata ya zama ba su shikenan ka tsira maratibi ne guda uku to saboda haka anan duk mutumin da yake ayyukan alkhairi yana ganin aikin to daga nan za a shiga har a zo a ji da aikin duk abin da kake ganin sa za ka ji da shi in ka ji da aikin kuma sai ujubi ya zo ya zauna a zuciyarka to saboda haka ne to wannan ake ce mishi istidraji bayan istidraji shi istidraji yana samun kananan mumunai duk da mumini ba garai ma'ana waɗanda ba su tara makamai mumunai ne salihan mutane ba su take makami na wilaya ba to wannan shi su ne istidraji ake daura su kai wanda kuma ya je kan makami na wilaya to shi ne ake daura shi kan salku ake tsaura shi kan salku salku shi ne a kwacewa wali wali takalla saboda wani laifi wani aiki da yi an yi shi salfu to a wannan layi na salfun ne bayan wannan ake samun salfu bayan salfu ake samun mafi salfu ne shi ne irin wanda aka yi wa wannan wanda muke magana a kan safan sadaka minha in ya wuce salfu kuma ba wai a kwace maka walitaka ba a canja maka halitta ka koma wani halitta daban shi ake cewa masfu saboda haka akwai istidraji akwai salbu akwai salku akwai masfu akwai kuma mutarajifan waɗannan wanda za ka yi karar da su a cikin littattafan sunaye duk abin da suke da wannan shi ne ku ɓata da Allah kuna shiri da Allah ku ɓata da shi in kuka ɓata da shi in akwai imani a zuciyarka wal'iyazu billahi ya cire imanin ka kafirce kana musulmi ka koma kafiri ta inda ka sani ko ta inda baka sani ba kamar yadda da yawa mutanen zamanin nan ana amfani da duniya da sunan duniya za a nuna musu duniya a yi talbin imanin su suna musulmi su zama to kafiri kamar wanda ya zo ya ce Qur'ani 104 ne bayan an riga ya an san shi malami ne shahararre yana ta wa'azi a ƙasar nan ana amfana da shi yana kare martaban waliyai to sai ga shi da kansa na bude baki ya kunduma wa waliyi a shar kaga ba salbin da ya wuce wannan da kana kare martaban waliyai sai ga kanan kana bude baki da bakinka kana kunduma a shar ga wani waliyi shahararre karshe ma salbu ya zo ya riske shi Qur'ani bai cika ba ɗaya ne bisa hudu kaga in wasali ɗaya ne ko kuma kalima ɗaya ta ce ba daidai ba ne a Qur'ani matini ka kafirta balle ka ce Qur'anin kashi uku cikin hudu babu kawai Qur'anin da yake hannunmu kashi ɗaya cikin hudu ne ba wanda yake shakku ko kokwanton mai faɗan wannan maganan kafiri ne shi ba wanda yake shakku akan wannan to ka duba ƙarshen abin da ya zo ya kasance shi ake cewa salbu kenan shi yasa duk ilminka duk imaninka duk walitakanka kullum abin da ake bukata ka zamanto kana komawa ga Allah kana kaskantar da kai ba ka ganin ilmi ba ka ganin imani ba ka ganin walitaka kana jin kunya ma a ce kai ne ilimi ne baka ba a so ma baka so a ce ma kai mumini ne kai kana ganin kanka ma tamkar kai ba musulmi bane yaushe ka bautawa Allah ka zama musulmi to shine abin da maulana Sheikh Ibrahim Yasin yake fada ma'asiyatun turisu zillan khairun ko sako ne kake yi in sako tana gadar maka da kaskanta kai in kai abin sako kana raina kanka cewa ka mutun nan fa gashi har yanzu imani ma mun rasa mu dinnan muna musulmi amma ka duba fa abin da muke yi menene amfanin wannan kana sarewa kana tawazu'i kana kaskantar da kai kana jin kanka ma kai dinnan fa ba ma musulmi bane ya kamata ma ka gyara musuluncinka ba ma fa mu'mini bane ya kamata ka gyara imaninka to sakon da zai gadar maka da haka to sako ne amma alkhairi ya gare ka wa ta'atun turisu kibran duk ibada kuma da zaka ji kana ji da ibadar cewa ka ai mu ba dama kullu sauka qur'ani da daya ko kace ka mu fa ba dama alhamdulillah duk zaki sauka uku muke yi ko diddai ba ma ko jingidi ko jingidi babu kullum sai salatin annabi sai istighfari ka duba wayan can kullum a gidan giya kullum su ne sun riba kullum kaza 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 to wannan biyayya da kike ibadu da kike tana gadar maka da girman kai to wancan sakon sakon da wancan yayi tana gadar masa da kaskantar da kai din ya ci alkhairi akan wannan ibadar taka ta ayyukan alkhairin da kike shi yasa wasu suke cewa abinda maulana yake nufi ma'asiyatun turisu zillan khairun min ta'atin turisu kibran saboda ilimi da iya larabci irin nashi kowanne ya nishi shatari daban-daban kamar ma ba su da alaka da juna yake ma'asiyatun turisu zillan khairu wa ta'atun turisu kibran sharru hiya rabat amma asali yana nufi ma'asiyatun turisu zillan khairun min ta'atin turisu kibran kai sakon da za ta gadar maka da kaskantar da kai kamar yadda kanka kai ba komai bane wannan sabon ya fi ibada ko biyayya ga Allah wacce za ta gadar maka da jinji da kai girman kai saboda haka masalikai masu ibada su mayar da hankali sosai akwai gururi akwai asnaf magrurina hanyar da kake ji da shi Allah zai yi amfani da shi ya fadda kai akan wannan to saboda haka ne anan shi wannan ake nishi salku kenan akwai istidraji akwai salbu akwai salku sannan akwai masku masku din shi ne wanda muka karanta fa kulna lahu kunu qiradatan khasiina ko ja'ala minhum alqiradata wal khanazira fatawanku da Allah har ya kai ya kawo ya canja maka halitta daga halittan dan adam ka zamo kare ka zamo dila ka zamo kura ka zamo maciciya ko ya mayar da kai abin da yake so ya mayar da kai to wannan shine da bukatan lalle mutane wajen bautan Allah suna taka tsantsa ba abin da yake da wahala kamar mutuwa da imani mutuwa ka mutu da imaninka abu ne wanda yake gaya yana da wahala to za mu takaita a nan za a karanta tambayoyi insha Allah subhanahu wata'ala gobe za mu rufe wannan karatu da wannan zama kamar yadda ina ganin masu sanarwa za su sanar muna godewa duk waɗanda suka ba da musahama har wannan lamari ya zo ya tabbata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka da malam da alkhairi kuma inda malam ya fada insha Allah gobe Allah ya kai mu za a rufe wannan karatun saboda haka ana gayyatar kowa da kowa insha Allah karfe 4:30 za a haɗu a rufe karatun sai bani Allah ya kai mu na'am aka maka lakafin tambaya wani ne yake neman shawara yana kokari wajen hada tilawa wa su izitai idan ya ce baya zama to shawara ko ne taimako za a ba shi wai
Ah, na farko shine idan akwai wani abin da ya na yi mato to ya kokari ya bar wannan abu. Yana daya daga cikin abin da yake toshe kokurwa baya barin hatta ta zauna kamar sabo. Kamar yadda Al-Imam Shafi cikin diwanin sa yake fada shakautu ila wakili su a hibbi fa arshadani ila tarkil ma'asi. Akwai wakilin Jarrah sai daga cikin shehunai na Al-Imam Shafi. Imam Shafi ya kai ni shukuka in zufa ba kamar da ba duk abinda nake haddashewa yakan zubewa. Sai shi wakili ya ce to ka sani ka bar da ayyukan sako. To saboda haka in akwai abubuwan da yake yi tsakaninsa da Allah shi ya sani Allah ya sani na sako to ya guje musu. To insha Allah haddasa ba za ta zube ba. Wannan abu na farko kenan. Na biyu kuma shine yara matasa masu haddace Qur'ani da kuma su ma haddatan kansu. Yana ɗaya daga cikin abin da yake kiyaye hadda saka ayoyin da ka haddace cikin nafili. Misali kana da nafili akwai salatu duha a shi kana yi ko rako'i gabanin azhar da bayan azhar ko gabanin la'asar ko bayan magruba da isha ko na cikin dare to ya kasance kai ko yaushe in za ka yi nafila ka in sun samu ne ma har sallar farilla ma ya kasance kana saka haddar ka ne a ciki. Inda ka tsaya a sallan azhar a sallan la'asar ka daura, inda ka tsaya a sallan la'asar a magruba ka daura to tilawar ka ba za ta zube ba. Haka nan misali duk saukan da za ka yi guda daya cikin nafili ko cikin sallah to ya fi ma da ka yi sauka 20 ko 30 a takara ko kuma ka zauna haka kurum a waje kana karatu ba cikin sallah ba. Wannan gaya abu ne wanda yake da muhimmanci. Misalin wannan ka dauki cewa kullum da daddare za ka saka izin diddiyu cikin nafili kowace raka'a ka sa rubu'i. A izu biyu kana da raka'a guda takwas sai ka daura shafi'i da witri su zama 11. A wata kana da sauka daya sai ka juyo bakara kuma. Kuma idan himmar ka ta wuce wannan kuma za ka iya saka izu furfuru ko ka saka izu 6-6. Adadin saukan da za ka yi a wata cikin nafili su karu. To wannan hanya ce jarrabaddiya wanda mahaddatan Qur'ani ko ma ba waɗanda ba mahaddata ba ne ina da izu 10 ko 15-20 to ina saka wannan 10, 15, 20 ɗin cikin nafili ko cikin sallolin da nake yi a sallan farilla. To insha Allah za ka yi mamaki yadda Qur'anin ka zai gyaru yadda Qur'anin ka ba zai zube ba. To saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadda din ashaddu tafallutan min al-ibli fi ukuliha. Ma'ana ayoyin Qur'ani in ka haddace kana wasa da su suna da saukin zubewa saukin kubcewa fiye da sun ce rakumi daga madauranta ko daga madauransa. To idan ka tsince rakumi a jeji to cikin wasu mintuna za ka waiwaya gabar da yamma ku ga arewa ka rasa inda ya yi. To ayoyin da ka haddace in baka kula da su sun fi salwanta fiye da yadda rakumin nan da aka tsince shi ya fi salwanta ya fi fatawa. Saboda haka mahaddacin Qur'ani ba a so ya yi wasa da Qur'ani. In sun samu ne a ce ka bi wannan hanya izu 6-6 kulluma nafilfili za ka sa ko nafilfilinka na rana ka sa izu 3 nafilfilin dare ka sa izu 3 aƙalla. Akwai ma masu himma waɗanda suke sa izu 10-10 ma a ce za ka yi raka'a 10 kowace raka'a izu ɗaya. Sannan wannan yana taimakawa ga masu son su koyi tajwidi. Ka karanta tajwidi a ilmance su gunna izhar iqlab ikhfa duk ka iya a ilmance amma ba ka iya yin su tatbika. To idan kana saka tajwidi ka cikin nafili cikin karatunka na sallah to za ka zo ka ga cewa ka kware a tajwidi. To saboda haka misali kamar mun haddace Qur'ani a tsangaya babu tajwidi amma amfani da wannan hanya
yanzu kace mu yi karatun Qur'anin da ba tajwidi ma da Allah ba za mu iya yin sa ba saboda harshen ya riga ya saba da tajwidi ta hanyar amfani da waɗannan hanyoyi saboda haka duka waɗannan shawarwari ne ba kawai ga wanda yayi wannan tambaya ba ga duk wanda yake kokarin hadda shi Qur'ani ko ma
Thank you.